daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31-25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Haran da muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Talata 23 ga watan Yulin shekarar 2019. Shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 11 safe kenan a nan Washington kuka lalubo. Da farko ga kanin labaran duniya.
To a yau ne jam'iyyar masu ra'ayin mazanjiya a Burtaniya ta sabi sabon shugabanta. Ita kuma Koriya ta Arewa ta tauna tsakuwa ne don ta ba ma aya tsoro. A inda kuma ita India ta karyata ko kuma ta musanta waɗannan kalamai na shugaban Amurka.
To a Najeriya bayan dakon da jama'ar kasar suka yi ta yi na ganin ministocin da zai nada a wannan wa'adi na biyu, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya fitar da jerin sunayen ministocin nasa.
A cikin sababbin akwai fitattu irin su Sheikh Isa Ibrahim Alifantani da Dan Paulin Talen da tsohon gwamnan jihar Benue George Akume da tsohon gwamnan jihar Bayelsa Timi Presilva da Dr. Ramatu Tijani tsohuwar shugabar mata ta jam'iyyar APC sai tsohon shugaban sashen Hausa na muryar Amurka.
Za a ji ko wane ne. Sannan a Najeriya har ila yau hukumar custom din kasar ta cafke wasu kayayyaki da aka yi fasakorin su daga jamhuriyar wato jamhuriyar Benin waɗanda suke haifar da mummunar rashin lafiya.
Illa sa shine zai kawo heart problem, kidney failure da kuma liver failure daga Togo aka kawo shi.
Wato cututtukan da suka shafi zuciya, koda da kuma hanta kenan za a ji ƙarin bayani. Sannan muna tafi da shirin noma da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Talata jam'iyyar masu ra'ayin mazanjiya a Burtaniya ta Conservative Party ta zabi Boris Johnson a matsayin sabon shugabanta, wanda kuma a dalilin haka zai zama sabon Prime Minister kasar a gaba. Shi dai Johnson ya kada abokin hamayyar nasa da wanda yake tsohon sakataren harkokin wajen kasar Jeremy Hunt bayan kammala ƙuri'u da aka yi a daren jiya Litinin da tazarar kashi 66 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa, yayin da shi kuma Jeremy ya samu kashi 34 cikin 100 na ƙuri'un. Za mu haɗa kan wannan ƙasar kuma za mu kaita mataki na gaba, a cewar Johnson lokacin da yake yin jawabi ga mambobin wannan jam'iyyar tashi jin kaɗan bayan an sanar da wannan sakamakon zaben. Ya kuma da alwashin kawo ƙasar ƙarshen zaman ƙasar ta Burtaniya a cikin jerin ƙasashen ƙungiyar Turai daga nan zuwa 31 ga watan Oktoba. A gobe ne Laraba dai ake sa ran Johnson zai maye gurbin Theresa May a matsayin sabon Prime Minister Burtaniya. Duk da cewa ba gwajin makaman kare dangi ba ne ko gwajin nukiliya aka yi ba, amma shugaban shagalgulin da Koriya ta Arewa ta shirya na gabatar da wani sabon jirgin ruwanta mai tafiya karkashin teku na nuna cewar kasar ta yi harama ci gaba da kara matsin lamba a kan Amurka a daidai lokacin da ake fuskantar cikas wajen sake maida kasashen biyu kan teburin tattaunawa. A yau Talata ne dai tashar talabijin ta kasar Koriya ta Arewa ta nuna wasu hotunan shugaba Kim na duba wani sabon jirgin karkashin ruwa, yana kuma cewa ba da jimawa ba wannan sabon jirgin zai fara shawagi a tekun gabashin Koriya. Ko da yake bayanai ba su fayyace irin makaman da jirgin ruwan ke dauke da su ba, ana kyauta da zaton cewa yana iya daura mishi wasu makamai na nukiliya na mai linzami. Kasar India ta musanta raɗe-raɗin da ake yi na cewar ta buƙaci shugaban Amurka Donald Trump ya shiga cikin daɗaɗɗiyar takaddama da ke tsakanin kasar da Pakistan akan yankin nan na Kashmir. babu wani roko mai kama da haka a cewar wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen kasar yake bayyanar da haka Ravesh Kumar wanda ya rubuta a shafin sa na Twitter ya ce duk wata tattaunawa da ta shafi kasar India da Pakistan ana yin ta ne kai tsaye tsakanin su a jiya litinin ne dai shugaban Amurka Donald Trump ya furta cewar Prime Minister India Narendra Modi ya roke shi ya shiga tsakanin kasashen biyu akan rikicin da yake tsakanin su na yankin Kashmir idan akwai hanyar da zan taimaka ina farin cikin zama mai shiga tsakani don a kawo daidaito Trump kenan yake bayyana da haka jiya litinin a fadar White House lokacin da yake ganawa da Prime Minister Pakistan Imran Khan labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Zanga zangar kwanaki goma da 'yan kasar Puerto Rico ke yi na neman gwamna Ricardo Rosello yayi murabus jiya ta rikici har ta kai ga 'yan sanda sun watsa masu zanga zangar barkonan tsohuwa bayan a babban birnin kasar a lokacin kusa da wani gidan shugaban kasar gwamnan yankin San Juan Kimanin mutane sama da 500 ne suka fito kan tituna suna wannan zanga-zangar da suka hada da shahararren mawakin nan Ricky Martin da sauran mawakan Puerto Rico suna bukatar gwamnatin ya yi murabus wannan tarzomar da ta faro ne tun kimanin makonni biyu da suka gabata bayan wata jarida ta wallafa kalaman shugaban kasar kalaman gwamnatin shugaban nasu wanda yake bayyanar da cewar yayi munanan yayi kausasan kalamai wanda suka hada da nuna wulakanci akan mutanen da tsibirin da suka jikkata a wani wata guguwa da ta faru mai suna Maria wacce ta halaka kimanin mutane 3 a shekarar 2017 A yau talata ake sa ran majalisun wakilai da na dattawan bangaren jam'iyyar Democrat za su fito su yi kira akan tawakkarorin su na jam'iyyar Republican su hada kai da su zo su kawo karshen wannan matsala ta zabe da ake yin da su kawo matsala zabe da ake kawo dake kawo matsaloli ba tare da an shiga an kawo wani matsala a cikin zabe mai zuwa ba wannan yankurin ya zo ne kwana biyu kadan bayan kwana daya bayan da ake sa ran mai bincike na musamman Robert Mueller zai gabana a gaban yan majalisun don amsa wasu tambayoyi yan Democrat din na shirin haskaka wa yan Republican wasu daga cikin kudurori da majalisar dattawa ta amince da su na inganta tsaro a harkar zaben kasar duk don tunkara zabe mai zaben gama gari da za a yi a shekara ta 2020 yan majalisun na bangarori biyu na ci gaba da fuskantar kalubalen yadda za su warware matsalar da suke ciki akan wannan bincike da ake yi ko rasha ta yi katsalandan a zaben kasar da ya gabata a shekara ta 2016
labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC To a Najeriya bayan dakon da jama'a kasar suka yi ta yi na ganin ministocin da zai dada a wannan wa'adi na biyu shugaban Muhammadu Buhari ya fitar da jerin sunayen ministocin sa waɗanda tuni har ya aika wa majalisar dokokin kasar domin a tantance su kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin muryar Amurka a majalisar wato Madina Dauda ta aika mana daga Abuja
Abia State Dr. Ikechukwu Oga Adamawa State Muhammadu Musa Bello Akwa Ibom State Senator Goswell Akpabio
Shugaban Majalisar Dattawa Ahmed Lawan kenan yake karanta wasiƙar da Shugaba Muhammadu Buhari ya aika masa dauke da sunayen ministoci 43 a ciki akwai tsofaffin ministoci 10 waɗanda suka hada da tsohon ministan kuɗi Zainab Shamsuna Ahmed da tsofaffin ministocin sufuri Chibike Amechi da Hadi Sirika sai Babatunde Fashola da Adamu Geoffrey Onyama Chris Ingige da Muhammad Musa Bello da tsohon ministan watsa labarai Lai Muhammad a cikin sababbin akwai fitattu irin su Sheikh Isa Ibrahim Alifantami da Dame Pauline Talen da tsohon gwamnatin jihar Benue George Akume da tsohon gwamnan jihar Bayelsa Temipre Silva da Dr. Ramatu Tijani tsohuwar shugabar mata ta jam'iyyar APC sai tsohon shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Sunday Dare wanda yazo a wakilin jihar sa ta Oyo mai fashin baki a al'amuran yau da kullum Muhammad Ishaq Usman ya ce ba giringirin ba tai mai
dangane da wannan abun nan ne da Hausa suke cewa wato wai za a rina wai an saci zanin mahaukaciya domin duk wanda ya karanta tsari irin na tafiyar da gwamnati irin na shugaba Muhammadu Buhari wato dama an yi ta hasashen cewa da yawa daga cikin ministocin nan nasa za su dawo dalili kuwa shine su ministocin da suka furin jaye a can baya da kuma ake ganin cewa za su dawo sun karanta tunanin shugaba Muhammadu Buhari da kyau sun fahimci wani irin mutum ne sannan shi ya yarda da su su kuma sun yarda da shi da abin da ya kawo jinkiri a can baya shine tsoron kada ya kuskure ne kan irin manufofi da kuma yadda yake kallon tsarin siyasar Najeriya ko mai yuwa ma da irin badakalar da ya tarar wato ainihin option jagorancin kasar wato option shugaban kasa a lokacin da ya shigo to duk waɗannan abubuwa dai da suke faruwa wato ba wannan bane ta damu ƴan Najeriya idan ma 100% ne za su dawo to wannan wani abu ne da mutane za su iya lalle maraba da shi amma dai abin da yafi kuma ake sa rai a cikin wannan shine a samu wata tartibiyar agenda wacce za ta tabbatar da canjin da jam'iyyarsa ta APC da kuma shi kansa ya tabayyana a lokacin yakin neman zaben sa wannan shine abin da ƴan Najeriya suke sa rai da shi kuma shi ƴan Najeriya suke so su gani a ƙasa
abin jira a gani shine ko majalisar za ta iya tantance ministocin kafin ta fara hutu lokaci kawai ne zai tabbatar mana da haka Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to a can jihar Lagos kuma dake kudu maso yammacin Najeriya hukumar custom ce ta kama wasu kayayyaki na miliyoyin nerori da aka fasa korin su daga jamhuriyar Benin dake makwabtaka da kasar zuwa cikin Najeriya wakilin ma Lagos Babangida Jibril ya kuma da karin bayani
a hira da manema labarai akan iyakar Najeriya da jamhuriyar Benin controller mai kula da kan iyakar ta Seme Muhammad Ubagarba ya ce kayan da aka kama cikin kwanaki uku sun haura na naira miliyan 114 bayan haraji na naira biliyan 4.5 da hukumar ta samu daga watan Janairun bana zuwa Yuni Hari Layo ya ce hukumar ta kwasan ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen yaƙi da 'yan fasakwauri da kuma tattaro haraji ga kasa to koya yarjejeniyar da gwamnatin Najeriya ta rattaba hannu na kauda shingaye na kasuwanni tsakanin kasashen Afirka zai shafi hukumar ta kwasan din ga dai controller Muhammad Garba.
Ita gwamnati da kike ganinta ba wai kasuwanci take yi ba. Kayayyaki wanda aka sa hannu za su iya shigowa kamar irin na ECOWAS nan saboda duk kayayyakin da ake yin su a kasashen Afirka nan ta yamma saboda haka za a iya din dai daga kasashen ne saboda duk ɗaya ne za su iya zuwa su shige da fita saboda ita gwamnati tana duba cewa yaya za a yi a samu ci gaba a yankin saboda haka duk wani kayayyaki idan misali a Ghana ake yin su ko a Cote d'Ivoire ko a ina ne ake yin su in dai daga wurin suke saboda domin wannan suna akwai wani matakai da ake dauka cewa idan dai ku daga ainihin wurin ne kuke to za a iya bakku ku shigo da shi ba tare da kun biya kuɗi ba haka ma na Najeriya za su iya zuwa wannan kasashen ba tare da an biya kuɗin da za a iya biya wa kawai kuɗin gudanarwa domin ci gaban yankin
Shauran kayan kwastan da hukumar ta kama dai sun hada da shinkafa, 'yar kasar waje da kajin kankara na waje da kuma motocin hawa. Shauran kayan sun hada da man girki da sukari da kayan gwanjo na sakawa sai kuma uwa uba tabar wiwi da namar komo da aka kama wanda aka hana amfani ko shigowa da shi cikin kasa wanda ke haifar da cututtuka daban-daban ga masu ci. Ga dai jami'in hukumar NAFDAC Dr. Nuruddin Abdu game da wannan komo da aka kama.
Wanda ake ke gawa da shi kuma ake preserving gawa ga masu daukan gawan su su tafi da shi wani kasa sai suka fara amfani da shi shi yasa kuma mu muka ce ba za su shigo ba kuma an hana abin nan kawo su yanzu in dai har za su using wannan sinadarin a wanke gawan ba za a yarda su shigo da shi illa sa shine zai kawo heart problem kidney failure da kuma liver failure daga Togo aka kawo shi
tun ba yau bane dai gwamnatin jihar Lagos ta fitar da gargadi ga masu cin ganda ko komo kamar yadda aka san shi a wannan sashe na Najeriya da su guji cin irin wannan ganda da ake shigowa da ita daga kasashen waje mai dauke da sinadaran hana gawa lalacewa Babangida Prem murya Amurka daga Lagos
wata kotu a jihar Bauchi karkashin mai shari'a Ma'aza Abubakar ta hana duk wani bincike da majalisar wakilai take game da rikicin shugabancin majalisar dokokin jihar Bauchi bugu da ƙari kotun ta hana kakakin majalisar tarayya da kwamitin da aka kafa don bin diddigin rikicin da ma duk wasu masu sha'awa a rikicin da su gujewa yin katsalandan a batun domin yana gaban kotu daga Baucin Yakubu ga rahoton da Abdulwahab Muhammad ya aika mana
za a iya tunawa rikicin majalisar dokokin jihar Baucin ya faru ne a sanadiyar zaben da ya gudana inda aka samu kakakin majalisa guda biyu da hakan ya sanya alatilas majalisar wakilai ta tarayya kafa kwamitin gano matsalar a karkashin honorable sarki adar a hira da manema labarai lauyan masu shigar da kara barista jibrin sa'id jibrin yayi karin haske dangane da batun hukuncin kotun
musu samu hujjoji bayyananu cewa wasu daga cikin yan committee din nan sun ma riga da sun yanke hukunci akan wannan magana wanda muke ganin an saba mu wannan doka da aka muka je gaban kotu cewa to mu ga korafin mu kuma karkashin haka ne ita wannan kotu karkashin jagorancin honorable justice Ma'aza Abubakar ta ba da umarnin cewa ta dakatar da ita majalisar tarayya da ma ita majalisar kasa National Assembly gaba daya da shi kakacin majalisar tarayya ta kasa da su wannan yan committee din daga yin wani abu akan wannan magana a koma tun matakin da ake ciki akan wannan magana a ranar Alhamis 18 ga watan Yuli da ya gabata har sai ta bi ba sun wannan kurfi da muka gabatar mata wanda kuma ta saka in Allah ya kai mu da kai wansa za ta saurara ranar 3 ga watan 10 na wannan shekara mai zuwa
shi ma da yake bayani kan butun mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Bauchi dan Lami Ahmed Kaule yayi bayanin matsayin majalisar dokokin
kada ayi karan tsaye wa dokokin majalisar jihar Bauchi to da dan abun majalisa a daidaice take domin duk wakilcin da ake nema an samu duk abin da majalisa za ta yi majalisar jihar Bauchi tana yi
ba ku tsaya ita wannan committee ta gabatar da rahotonta ba
ai abin da ne muka yadda da shi kuma duniya ta yadda da shi shine idan akwai wani matsala da ya gagari warwarewan wannan majalisa to majalisar tarayya za ta zo ta shiga ciki don ta warware to mu kuma a majalisar jihar Bauchi babu matsalan da ya gagari warwarewan majalisa
to sai na matsayin ku
matsayin mu shine a jira kotu kamar yadda tace kada wani ya shiga hurumin da ba nasa ba ya dakata har sai kotu ta yanke hukunci
gamayyar hadin gwiwar kungiyoyin siyasa a jihar Bauchi ta bayyana matsayinta kan rikicin majalisar Honorable Sani Ahmed Bura shine shugaba ga abin da yake
na jaddada goyon bayan mu wannan zaben speaker da mataimakin speaker da aka yi a jihar Bauchi muna tare da wannan zabe saboda dukkan kaidoji na doka da standing order na majalisa da kuma constitution na Najeriya ba inna aka saba kaida so da haka muna tare da wannan zabe da aka yi na speaker right honorable Abubakar Y Suleiman da mataimakin sa kuma wannan shiga da kotu ta yi tace ta bada order cewa I maintain status quo wannan ya bada wani dama wanda kuma insha Allah mu masu ruwa da tsaki a wannan hidima din zamu samu damar da zamu sasanta wannan matsala a siyasance ba tare da an sami wasu masu tsoma baki a ciki ba
Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya
Kai za gugu anan Washington na cewa karfe 11 na safe ne da minti 18 wato 4 da minti 18 kenan a garin na Bauchi ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Masu sauraron sashen Hausa na murya Amurka da wannan la'asariya assalamu alaikum Barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a cikin shirin na yau za ku ji irin tallafin da gwamnatin Najeriya ta baiwa manoman da suka samu ambaliyar ruwa a damanar bara a jihar Niger.
A manoma an ba su akwai maganin feshi akwai iri
sannan za mu koma jihohin Bauchi da Adamawa domin jin ci gaban tattaunawar wakilanmu da Faisal Sani Bala wanda ya samar da na'urar kiwon kifi na zamani a jihar Bauchi da kuma ci gaban bayanin shugaban kungiyar manoman arewa maso gabacin Najeriya Alhaji Abubakar Daware.
Mun zauna mun tattauna tsakaninmu na manomanmu cewa duk manomanmu su ba mu jami'an tsaro a goyon baya.
A yi saurare lafiya. To madalla bari mu dauko shirin daga jihar Niger inda gwamnatin Najeriya ta kai kayan tallafin kayan noma ga manoman jihar da suka samu matsalar ambaliyar ruwan sama a damanar bara kamar yadda shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga yayi karin bayani. Amma ya fara ne da bayanin dalilin da yasa aka samu jinkirin kawo wannan tallafi ga manoman.
Eto a kasan tallafi irin wannan yana zuwa zango-zango. Akwai wanda mun sa su a zangon farko, akwai na biyu, akwai na uku. Akwai wanda yake zangon farko wanda mai girma gwamna ya bada tallafin abinci da su kayan sawa wa'anda za a taimaka ma wa'annan iftila'i ya same su da kuma wa'anda muka dauko su muka masu wucin gadi na matsuguni na wucin gadi duka suna cikin wannan rukunin farko. Wannan na biyu da kaga ana yi yanzu gwamnatin tarayya ne ta zo da hadin gwiwar gwamnatin jihar Niger suka kawo wannan tallafi da ake raba ma manoma.
Menene aka ba su manoman nan?
A manoma an ba su akwai maganin feshi, akwai iri wanda yake ana kiran shi improved variety, wato iri wanda yake an tantance shi kuma ana sa ran zai bada yalwa mai kyau. Akwai gorunan feshi wannan nafsak din nan kowane manomi ya samu. Akwai chemical yadda ganci ga irin abinda mutum ya hasara lokacin da ruwan ya zo, so an biyo in nan abubuwan an bincika kuma an taimaka musu.
Kamar manoma nawa ne a nan jihar Niger kuke raba ma danga ana rabawa akan yanzu haka ma su nawa ne za su amfana?
Akwai kusan manoma 13,700 da wani abu wanda yake za su amfana ko suna kan amfana da wannan.
To bari mu koma jihar Bauchi domin jin ci gaban tattaunawar Abdulwahab Muhammad da Faisal Sani Bala wanda ya samar da wata na'urar yin kiwon kifi a zamanance.
Ka ce kasar Amurka ko kuma ta kungiya sun ga wannan aiki naka? Zuwa suka yi ne ko kuma aka kai musu talle ne ta hanyar na'urar yanar gizo suka gani har suka zo?
Eto wannan kungiya ta Amurka da ana kiran su National Instrument a shekara ta 2014 sun shirya wata abin da ake kira wato kamar wata musabaqa haka ko competition na kimiyya da fasaha. To wannan competition da suka shirya na kimiyya da fasaha din ne ya sa gayyaci mutane daga fadin Afrika gaba daya, kowa da ya tura da kalan samfurin abin da yake so ya kera na ci gaba. Sannan lokacin ne sai muka duba mu sai muka tura musu duka muna so mu kera irin wannan abin. To wannan company sai suka turo mana da abin da ake kira software da kuma abin da ake kiran shi hardware na yin wannan aiki. To da muka wannan aikin sai muka kokarin tura musu da results na aikin da hoton aikin da kuma yayin da muke aikin muna dauka muna dewa ainihin wato video sai muka tura wannan kamfani a Amurka. Da kamfanin ko sai na Amurka sai suka zamanto sun gamsu kuma sun yi murna kwarai da ya zamanto mun yi amfani da wannan software da hardware da suka bamu mun warware wata matsala irin tamu ta gida. To shine yasa suka bamu position muka zo nan Bauchi.
Me zaka ce game da matsalar rashin samun tallafi ko masu fasahar kere-kere?
Eh to wannan matsala ce gaskiya da ta dade a nan kasan duk da duk kasashen duniya in ka je zaka samu ce ana akan tallafa masu ainihin wato kwakwa da ya shafi abubuwa na kimiyya da fasaha akan tallafa musu. To wannan tallafi da ake ba su shike ka ko in bukatar irin haka din domin a samu ci gaba. Ya kasance cewa shi wanda ya zauna yayi bincike ayi kokari matuƙa a ga an tallafa masa wannan binciken nasa ya zaman to ya fito sarari kuma ya amfani jama'a.
A can jihar Adamawa ma ga ci gaban hirar wakilin mu Ibrahim Abdul Aziz da shugaban haɗaɗɗiyar kungiyar manoma na arewa maso gabashin Najeriya Alhaji Abubakar Sadiq Daware.
To alhamdulillahi a kungiyar da nake shugabanta wato ita ne NECAS North East Commodity Association abinda nake tabbatar maka yanzu a manhajan da muka bawa babban banki na Najeriya cewa in mun anshi wannan bashi za mu biya kashi 40 a farkon noman da za mu yi, za mu sake biyan kashi 30 a noma na biyu za mu biya kashi 30 a noma na uku wato wata 12 yanzu da nake maka magana mu a NECAS mu mun biya kashi 40 cikin 100 da bashin da muka karba shi yasa ita babban bankin na Najeriya ta ajiye mu a kungiyar da tafi kwazo a Najeriya a cikin duk kungiyoyin da suke wannan program
na mu ba sun samu nasara yanzu akwai tabbata lafiya ko babban mutane ta so ake ce batun garkuwa da jama'a wanda kusan hali kan mun kanta su ke diga manoma da dama ba za su je gona kinsu ba manyan manoma da suke zuwa su ma suna akwai tsoron da take cikin su kamar ya wannan matsalar garkuwa da mutane da neman kudin fansa da shafe harkar noma a bana
wallahi wannan matsalar da ta tashi ta tayar mana da hankali amma mun kira bita mun zauna mun tattauna tsakanin mu na manoman mu cewa duk manoman mu su ba mu jami'an tsaro a goyon baya duk mutum koda dan uwanka ne koda makwabcinka ne yana cikin wannan banza sana'a banza harka ka fada ma jami'an tsaro kuma wannan abun ya taimaka kwarai da gaske kwanaki an samu matsaloli amma yanzu ne nake maka manoma kowa yana zuwa gonarsa hankali kwance saboda jami'an tsaro sun mai da hankali a takile wannan matsalai
bayan jami'an tsaro a kungiyar ce kamar akwai kuma sadabar kai wakilin kama na mutanen boye a cikin da ba san zazo wanda suke bada bayanai din kanta sun taimaka
wannan gaskiya akwai shi amma ba abu bane wanda zamu bayyana muku ko yan jarida
to jama'a yau ma dai abin da ya sauka kenan a shirin sai wani makon cikin ikon Allah zamu dora a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Abdulwahab Muhammad da Ibrahim Abdulaziz da suka bada gudunmuwa a shirin da Majuli Gresham mai hada sauti Mustafa Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
To yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuke aika mana.
Sakon na farko a yau ya fito ne daga Mahmud Salihu Kaura na Moda a Zamfara inda yace hakika mun ga sunayen da shugaba Buhari ya aika wa Majalisar Dattawan Najeriya domin amincewa da su a matsayin ministoci duk da yake akwai sunayen tsofaffin ministocin shugaban amma muna kyautata zaton a wannan karan kwalliya za ta biya kudin sabulu da fatan majalisar za ta hanzarta tantance waɗannan mutane sai kuma ga sako ko da shike ina ji wannan tambaya ce daga kaka Alhaji Bukar Damasak matashi dan kishin kasa daga jihar Borno Nigeria da Modu Gambo Damasak tare da Usman Kasim Kiringin duk daga jihar Damagaram a Niger inda su kuma suka ce salam DOA Hausa dan Allah ayi mana karin haske kan gasar kwallon kafa na Afirka wanda aka kammala ranar Juma'a a kasar Masar shin wannan gasar a wace shekara aka fara ta ne shin wasu matakai ne kasa ke bukata ta kai kafin ta samu shiga wannan gasar kuma wace kasa ce ta daukan wannan kofin shin wasu kasashe ne ba su taba daukan wannan kofin ba sai kuma sako daga Abba Sahad Mahuta shi kuma yace salam DOA Hausa da fatan kuna lafiya a yau ina so ku bani dama ne kira ga gwamnati da bangaren mabiya mazhabar Shi'a ta samu daidaito a tsakanin su domin zanga-zangar da mabiya Shi'a ke yi kan haifar da arangama tsakanin mabiya Shi'a da jami'an tsaro wanda samsam bai dace ba da fatan bangarorin biyu za su sassanta kan sako mana karshe kuma ya fito ne daga Alhaji Nele Yusufari shi kuma ya ce salam murya Amurka Allah ya sa jerin sunayen ministoci da sabbi da tsofi da shugaba baban Buhari ya fitar su zama masu kishin kasa ne da taimakawa a gina kasa da su ba wai wanda za su gina aljihunsu ba to madalla mun gode shi kuma da aiko mana da sakonni
yanzu kuma ga labarai a takeici
A yau talata jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya a Burtaniya ta Conservative Party ta zabi Boris Johnson a matsayin sabon shugabanta wanda kuma a dalilin haka zai zamo sabon Prime Minister kasar a nan gaba shi dai Johnson ya kada abokin hamayyar nasa ne sakataren harkokin wajen kasar Jeremy Hunt duk da cewar ba gwajin makamain kare dangi bane ko na gwajin nuclear aka yi ba amma an sha kasar Korea ta Arewa ta shirya wani gagarumin sabon jirgin ruwanta mai tafiyar karkashin teku wanda kuma take kokarin ganin cewar ya fara shawagi nan ba da jimawa ba
Wasu aro da aka maka ƙarshen shirin wannan lokaci sai kuma an jima za ku ji mu da wani sabon shiri dan Allah ya kama inda zamu so mu ji ra'ayinku kan ya kuke kallon za a shawo kan matsalar rikicin ɗan sanda da kuma jami'an wato ɗan kungiyar Shi'a da ake ta fama da shi a Najeriya. Yanzu manajan shi Yusuf Aliyu Harandebe ce an gabatar da shirin da kuma Des sai Joseph injiniyan mu ne kenan Mahmud Lalo ke cewa ku ta lafiya daga nan sashen wasu na muryar Amurka birnin Washington DC yanzu ga shirin yau da gobe.